sanin muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi. Da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi sai mai mamakin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Amurka sun kwashe kimanin mutane 3,800 daga filin saukar jiragen sama na Hamid Karzai dake Kabul a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Fadar White House ta sanar jiya Asabar, kuma wasu mutane 17,000 tun ranar 14 ga watan Agusta, ranar Asabar kafin Taliban ta shiga Kabul. Fadar White House ta ce jumlar mutane 22,000 aka kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Daga cikin 17,000 da aka kwashe a cikin makon da ya gabata akwai Amurka 2,500, inji manjo janar William Taylor a jiya Asabar a wani taron manema labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai yayin taron cewa ba shi da cikakken adadi, wanda ke nuna adadin Amurkawan da suka rage a Kabul da sauran sassan Afghanistan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗi ranar Juma'a cewa adadin ya dogara ne da wasu dalilai. Ya ce ma'aikatar harkokin waje tana aiki don tuntuɓar duk 'yan ƙasar Amurka waɗanda suka kai ga sashin da kuma 'yan Afghanistan da ke cikin haɗari da neman taimakon Amurka. Ƙasar Chad ta yanke shawarar janye rabin sojojinta 1,200 da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin iyaka uku na Mali da Burkina Faso da Nijar, inji kakakin hukumomin na Chad jiya Asabar. Ƙasar Chad ta tura da sojoji a watan Fabrairu don tallafawa yaƙin yankin da Faransa ke marawa baya tare da masu tayar da ƙayar baya da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida da ISIS waɗanda suka dagula lamura a yankin Sahel na yammacin Afirka a shekarun baya-bayan nan. An yanke shawarar janye sojoji 600 daga cikin waɗannan sojoji bisa yarjejeniya da ƙawayen Sahel na Chadi, inji Janar Azim Bermunda Aguna, yayin da yake magana a madadin kwamitin soja na wucin gadi a Chadi. Aguna ya ce sojojin Chadi da aka dawo da su za a sake sauya su zuwa wani wuri ba tare da yin ƙarin bayani ba. Hukumomi a Chadi sun fuskanci wani rikici na daban a wannan shekara tare da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Akalla mutane 16 ne aka kashe a wani hari da aka kai kan wani ƙauye a kudu maso yammacin Nijar, inda 'yan ta'adda suka sha kashe fararen hula a wannan shekarar, inji wani jami'in yankin da wata majiyar tsaro a jiya Asabar. 'Yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun buɗe wuta a lokacin sallar Juma'a a ƙauyen Fim da ke yankin Talabari, kuma sun kashe mutane 16, inji magajin garin Halidu Zubo ta wayar tarho. Wata majiyar tsaro ta tabbatar da harin kuma ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 17. Harin ya biyo bayan kisan fararen hula 37 da suka hada da yara 14 a ranar Litinin a wani ƙauye a wannan yanki. Ƙungiyoyin da ke ɗauke da makama a yankin Talabartawa da ke makwabtaka da Mali sun kashe fararen hula sama da 420 tare da korar dubin dubatan mutane daga gidajensu a shekarar 2021. Inji kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta New York a cikin wani rahoto a wannan watan. Hare-haren wani ɓangare ne na faɗace-faɗacen da suka mamaye iyakar Mali da Burkina Faso da Nijar a yankin Sahel na Afirka, inda 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qa'ida da ISIS ke neman karɓe iko. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashin hankali a Haiti yana ta ƙaruwa a jiya Asabar saboda rashin agaji ga yankunan da ke fama da bala'in girgizar ƙasa a makon da ya gabata, wanda ya kashe mutane sama da 2,000 a cikin ƙasar da ke fama da talauci. yawancin mutanen Haiti da girgizar kasa mai karfin maki 7.2 da tarugus gidajensu da mahallansu a ranar 14 ga watan Agusta sun ce ba su da tabbacin ko za su fara sake ginawa. Tashin hankali kan lokacin da ake bukatar agajin ya fara a ranar Juma'a, inda mazauna garin suka kai hari kan motocin agaji a garuruwa da dama a kudancin kasar. Rikici ya kuma barke bayan da tsohon shugaban kasar Michel Martelly ya ziyarci wani asibiti a birnin Las Cayes, inda ɗaya daga cikin ma'aikatansa ya bar kuɗi wanda ya haifar da wawasu. An katsa wata motar ɗaukar abincin agaji da yammacin jiya Asabar a wata majami'a da ke kusa da filin saukar jiragen sama ta Las Cayes, bayan da taron jama'a da takaici ya dama suka fara tayar da hankali, lamarin da ya sa ma'aikatan agaji suka katse aikin.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasance ya take. Kasuwa a kasance.
Masauraron sashen Hausa na muryar Amurka a wannan karo gani nan a kasuwar Arawa dake cikin garin Gombe, inda ake gudanar da harkoki na kasuwanci kala daban-daban, kama daga masu shaguna wanda suke saida kayan yau da kullum zuwa celoli zuwa ma masu gasa masara da masu saida goro har ma da masu gyaran takalma. Yanzu ga nan na iso wani daga cikin shaguna da ake harkar takalma. Ban ran tambayi shi ne wannan aikin, gashi nan dai har kera takalman yake yi da kuma gyara wasu. Kina sunan malami?
Sunana Hashimu Usman.
Hashimu, yi mana bayani ya wannan aikin naka yake gudana ne?
Lalle wannan aikin nawa yana gudana alhamdulillah yadda ya kamata. Lalle mu kamar mu aikin mu yana bukatan irin tallafi haka, saboda ba jari haka. Yana bukatan gwamnati ta dan tallafa mana, saboda mu muna gyara, sannan kuma muna irin dan gere-gere, muna iya hada takalma.
Wasu labarin da ake faɗa akwai ana yin takalma a Kano, ana yi kuma a can a Aba a yankin kudancin Najeriya. Kuma nan kuna iya kera takalma?
Lalle mu ma muna iya kerawa. Duk wanda ka gani wanda suke hadawa muna iya mu dau sample din shi sai mu hada, muna iya hadawa.
Faɗa mana ya kuke da kuke samun kayan da kuke kera takalman da kuke?
Okay, lalle kamar kayan kasuwa muke zuwa mu je mu dan yi sayayya haka sai mu siyo sai mu harhada.
Shin idan kuke kera takalman zuwa ake a saya ko kuna bude shago ne inda ake saida takalman?
Eh, lalle wasu muna irin sarar musu haka, kuma muna iya mun hada wani lokaci muna kasawa haka muna sayarwa.
Akwai abin da yake damun jama'a shine yawanci suna rena kaya da ake kerawa a Najeriya saboda rashin ingancin. Ya kuke tabbatar da ingancin waɗannan takalman?
Eh, lalle gaskiya takalman mu har ga Allah mai inganci ne, saboda wasu na korin na wajen an kawo su ma idan aka kawo su, lalle yawanci ma duk suna irin dan babballewa haka, ba irin hadin mu ba.
Amma kuna iya bakin
kokarin? Muna iya bakin kokarin mu. Lalle in za mu hada mai inganci muke hadawa sosai.
Faɗa mana yanzu inda gwamnati za ta sama ma jari, a sama ma yaran aiki, za ka iya koya musu ku fara kera takalman da za na alfahari da su a Najeriya?
Eh, lalle gwamnati in ta dau nauyin wannan abun, insha Allah duk za mu iya koya musu ayyuka, in Allah yarda.
Ga wani malami da ya kawo, ina ga gyaran takalmi ne ka kawo mana?
Eh, na kawo gyaran takalmi ne. Sunana Musa Ibrahim Hashidu. Na kawo gyaran takalmi zuwa gun Malam Hashimu Chushaina. Malam Hashimu ya kwararre ne a wannan sana'a tashi, amma kashi muna bukatun gwamnati ta taimaka masa dan tallafin da zai zo shi ma ya ringa inganta wannan kasuwancin nashin.
Amma kai maimakon ka sayi sabon takalmi sai ka kawo gyaran tsohon takalmi?
A dama wannan takalma ne wanda ake a nan mai inganci ne, wanda shi Malam Hashimu shi yake yi, in ya dan fule in ya dan menene ya san yadda zai dan gyara.
Wato kamar yadda na tambaye shi, yawanci za ka tarar ba ma maganar gaskiya ce abubuwan da 'yan Najeriya suke amfani da su daga waje ake shigo da su. Ya nuna ki ne idan za a karfafa wa 'yan Najeriya masu basira gwiwa za su yi kera abubuwa da dama.
Eh, gaskiya in dai gwamnati za a taimaka 'yan Najeriya ba abin da baran wuya ba, don muna da masu basira, muna da masu hazaka a cikin 'yan kasuwanmu da masu sana'ar hannu.
Amma mana misali banda takalma waɗanne abubuwa ne kuma kasuwar nan ake kira.
A kasuwar nan akwai irin kafinta ana akwai kafintoci suka yi kujeru da dai sauran wasu abubuwa. Da su su tukunya da sauran su.
Okay, akwai abin da ke maki tunani.
Kware yau da gaske kuwa ga shi muna da masu kemare, masu yin tukwane, masu abin sai da kayan gini duka kome da kome wani wasu abubuwa ma duk ana ake sarrafa su ba tare da ma an je kasuwa an siyo su ba kayan haɗin ma duk ana ake samu.
Wato wannan dai karamar kasuwa ce in an kwatanta ta da babbar kasuwa da ake zuwa a siyo kaya sosai.
Wayyo ai kasuwan Arawa kai dai kan hanya ne kawai amma ko kasuwan Gombe ina gabar ta nuna musu jama'a ba. Alhamdulillah.
Duk da ma baka faɗi sunanka ba.
Sunana Malam Abubakar mai Indomie Arawa.
Ake Indomie kake kenan.
Kware ga rumfana nan wajen.
Wata mana na ji labarin ai kwanaki a Abuja na yi wata kira inda wani mai Indomie yake ce mini akwai wani sirri da suke da shi yadda za ka tarar mutane daga wajaje da dama sai su baro gidajen don su zo cin Indomie.
Ai sirrin guda ɗaya ne idan mutum ya san hannunsa ya iya girke kawai shi kenan. Kayan shafi ne ba shi ne ke sa girki ya daɗi ba. Amma iya sarrafa kayan shafi nan girki ya yi kyau shi ne girki. Shi ne kawai sirrin ba wani abu ba.
Wato akwai abin da ya faɗa ya ce mata da yawa ba za su iya irin wannan Indomie ba idan suka yi nasu sai faɗi. Amma maza su ne ƙwararru wajen yin Indomie a irin waɗannan harkoki musamman ma arewacin Najeriya.
Wato misali guda ɗaya shi ne mafi yawan girkin mata shi ne a hura wuta a koma a danna kan kujera. Sai kuma girkin Indomie girki ne da yake daman fast food ne shi. Kana tsaye ka ɗaura shi ka gama girka shi ka sauke shi ka koma ka danna ka ci. Amma idan za ka ɗaura shi a wuta ka koma ka danna a gefe to lallai girki ka zai kwale.
Ma'ana me yasa ki kira shi fast food?
Fast food abinci ne wanda za a dafa shi yanzu a shida mara da almost ready made ne. 80% nashi an riga an process nashi kawai rundume yake bukata. To kaga in kace zaka dafa shi kamar zaka dafa taliya wanda musamman daga farko zaka saka ta ruwa danyen ruwa kaga lokacin da za su doka wajen girki ba ɗaya bane gaskiya.
Bambancin wato su mata in sun ɗora girki sai sun je sun zauna sun huta shi yasa ba za su iya wannan
ke ba shi lokacin suke ba shi inda mai kuma ba bukatar lokaci. Yanzu zaka ɗora yanzu zaka gama minti 7 minti 10 ya gama.
Shayin zuma gani yanzu kenan.
Shayin zuma gani ba shi ka sani ma da nasi.
Yawwa to sannan kai ya nagi kamar ba gama ma aikin takalmin bane kamar kana faɗa.
Ba faɗa nake ba na zo karɓa ne.
To amma an gama ma ne ko kuma ai na gida kamar za ka fara korafi ne.
A'a an gama yanzu tsora police ne za a min zan sa interview da su insha Allah.
Eh to shikenan. Dan ko muna tare da Malam Jauro Mai Goro. Malam Jauro wato Haruna Abubakar kenan. Asalin suna gashi nan Goro kala kala faɗa mana ya yanayin gurin da kuke sayarwa anan.
Lallai wato goro da muke sayar da shi muna sayar da sabon goro muna sayar da daushe muna sayar da dan ankara.
Zamana ai zamu gane bambanci in an ce dan Ankara dai an san dai Ankara babban birnin kasar Ghana a Karaki na.
A Karaki na lalle goro daushe wato irin wanda suke zuwa daga Ghana to mu namu nan sabon goro ne. Amma kamar can wanda yake zuwa daga can Akara to muna kiransa Ankara kenan. Sannan kuma akwai daushe wanda yake zuwa daga Akara duka duk goron Ghana ne. Amma shi muke haɗo muke sayarwa a nan wurin.
Amma akwai wani abu da yan Najeriya wasu kile da yawa ba za su gane ba in an ce sabon goro sun dauka kawai ana nufin wannan goro fari sal din ne daushe kuma wannan farin ne in ya tsufa yake zama daushe me bambanci ne.
Sai bambanci wato shi wancan dama shi a Najeriya ba a samun daushe. Daushe daga Ghana yake zuwa. Shi Najeriya shi akacin da goro ne ana samun ja ana samun fari.
Wannan fari sal din nan kenan da kuma jajawar din nan.
Lalle shi wannan goro fari sal din jajawar din nan duka daga nan wajen Lagos nan ake samun sa.
Wato yankin kasan Yarbawa kurmi kenan.
Yawa daga yankin kurmi kenan wajen ore-ore nan. Nan ake samun goro wannan goro fari da jajuka a wannan gurin ake samun sa.
Amma cikin ikon Allah wannan daushin da ake magana baya yi a Najeriya.
Baya a Najeriya. Daushen ka ganke nan da yato an shigo da shi daga waje ne.
Daga Ghana na ja ko wani wadan kot dan Abuja ko?
Dan Abuja ba. Idan ana samun kusa duk daga waje ne duk daga Abuja zuwa Ghana da duk daga ta ake dauko shi ake shigo da shi ta hanyar Lagos.
Menene nawa ne in an ce kwariya ɗaya na goro nawa kenan?
Kwariya ɗaya ana samun guda 100 kenan shi ne kwariya ɗaya. Sannan kuma takarda kuma ana samun wani ana samun kwariya biyu da rabi. Shi ne zaman takarda ɗaya kenan.
Yanzu kwariyar goro naira nawa ne?
Yanzu kwariyar goro ana sai da shi naira 1000 zuwa wurin goro a sai 2000 zuwa 2200 na haka ake sayarwa takardar goro kuma sai da 4000
Me mutane suke faɗa maka wajen amfani da goro wani irin son goro suke don akwai wasu in ba su ci goro ba sai su ce kamar ma kansu na ciwo.
Eh lallai goro wato yana zuwa da sinadari ne wato wasu suna cin sa ne suna jin pawon jikinsu haka ya ƙara musu kamar pawo haka wani kuma yakan ci saboda karatu zai hana shi bacci ya ci shi sai ya ji jikinsa ya warware to haka ne amfani sa.
Kenan mun gode ma Jaro. Nan kuma ga mai cinikayyar shago ne babban a Takalma. Za ka gabatar mana suna?
Eh salamu alaikum sunana Umar Adamu.
Umar Adamu na ga dazu dai na hango da mutane amma yanzu kamar wajen yayi shiru. Ga ma wani yana bacci ma.
Eh shi wannan aboki ne shi ma zan danya da zango ba dan jin dadi ne.
To masu sauraro karshen shi wannan shiri kenan na kasuwa ke miki dole daga nan kasuwar Arawa a cikin garin Gombe jihar Gombe arewa maso gabashin Najeriya a madadin abokan aiki da ke Washington DC Nasiru Adamu Alika ke cewa assalamu alaikum.
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci.
To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar Apollo.
Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta, kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba. To haka takan faru, amma ba kowane lokaci ba. Kuma kamar yadda aka ce wayannan kwayoyin cuta viruses sukan yadu daga mutum zuwa mutum. Mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda zaka yada ma ciwo, wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa, kamar ta shan hannu, gaisa da hannu da dan uwa, ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu, kofa zuwa bayi, mota ne. A shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana, yakan yadu da sauri, saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu.
To likita, wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa. To a lokacin muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka hada, ba wai irin kuka kalli juna haka ma za a iya kamuwa da cutar, shin da gaske ne?
Dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba, sai dai in akwai mu'amala ta kusanci shine zai jawo.
To likita, menene alamun cutar Apollo?
Alamun cutar Apollo, na farko ido zai ja, akwai hawaye, mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa, ko kuma idon ya kumbura, mutum zai ki ganin haske. Yawwa, da zaran ya takalli abu da yake da haske, ido zai fara hawaye. So sune waɗannan dai mafi yawan, da kuma kaikayin ido, wani lokacin ido zai kaikayi shi ma. So waɗannan dai sune a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko alamomin a ciwon Apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa.
To likita, musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take zuwa a matsayin annoba, to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar? Misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu?
Yawanci lokacin hunturu ne, lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska, yawanci yafi afkuwa lokacin hunturu.
To likita, shin misali mutum yayi mu'amala da mai dauke da wannan cutar, takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana?
Yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan lokuta ciwo ne da zai iya tafiya koda ba kai komai ba, amma abubuwan da mutane ke yi shike haɓaka ciwon ya zamanto da ƴan illoli, kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari, su albasa din, su maganin gargajiya, wasu su ce a sa nonon uwa, wasu su ce ai wannan, waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa. Da kuma kaikayin da ake mutum yake ji mafi yawa, mutum ya dauko toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaye idon, wannan ka dauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba, ka sanya ga ido. So kwayoyin cuta kuma suna nan, dama abin da ake bukata kenan su farfado. So waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli, da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon, hannunka ka taba wani abu can ka zo ka saki sawa ido, kai wannan abin da ka zo ka sa ka debo kwayoyin cuta ka saki karawa, banda waɗanda dama idon yana tare da su, ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi. Saboda zaran garkuwar jikin mutum ya yi laushi, waɗannan viruses, bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido, suna nan kowane lokaci, sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa. Amma normal Apollo baya jawowa kwantsa, sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske.
To likita, kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne, mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan dauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum?
A cikin awa 24 zuwa 48, kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu contact da kwayoyin cutar, lalle mutum zai fara jin alamomi. Amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki 5-7 komai zai washe. Amma dai abin da dama ake magana shine tsaftar hannu, tsaftar idon, da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido, maganin gargajiya da sauransu nau'insu, duk ya kamata mu ci guji wannan.
Musamman ma da kai yi maganan cewa ita cutar Apollo tana zuwa ne a matsayin annoba, shin idan aka fara ta tana da rigakafi?
Eto, a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda Apollo. Diga kafin kawai shine tsabtacewa, tsabtar hannu, tsabtar ido da kuma idan mai Apollo ya kamu da wannan ciwon ma zai je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi. Shikenan, abun zai zo ya wuce. Ba wai lalle ya jawo wata matsala ba.
Musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a Najeriya, yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo?
Yana da wahala mutum da ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba, sai dai mutane saboda yawan mu'amala. Yau mutum yana Bauchi, misali gobe ka ji shi a Lagos, gata ka ji shi a Yola, to shi kadai yana da Apollo, kaji lokaci daya yayi tafiya ya yada ka. Shine abin da yasa cikin karamin lokaci, kankanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon.
To musamman ma idan ta fara a matsayin annoba, me ya kamata mutum yayi ya kare kansa daga kamuwa da cutar?
Tsaftan hannu, tsaftan fuska, tsaftan ido. Shikenan, ba wani abu da zai same ka. Da zaran ana ta annoba, saboda kamar yadda nace, misali kai shakin hannu, kai musabaha da wani, ko ka taba kofa da mai ciwon Apollo ya taba idon shi ya taba kofa, kana tabawa kai ma za ka kamu. Kuma da yake abu ne mai kaikayi, ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska. So in mutum a lokacin akwai wannan annoba, mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar, wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin. In dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi, ba wani alama da ciwon Apollo zai same shi.
Na to likita, misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani, shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi?
Idan kwayoyin cutar suna kan kaifinsu, koda kana sa magani kai da kake da ciwon, zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa. Ba wai viruses din ake badawa magani ba, dan saboda su viruses din kaman yanda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su, a'a, amma kwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su, dan su ke iya jawo illa ga ainihin idon da kanshi. Sa'annan kamar su hawaye da yake jawowa da su jadin, duk waɗannan akwai magungunan da zaka bada su, waɗannan duk su tafi jawo. Amma kwayar cutar da take sa Apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba, saboda ba ta da wani magani da zaka bayar kace ka kashe wannan virus din.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas a nan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta, musamman ma fa idanun nan Hausa suka ce wai rashin ido mutuwar tsaye. Mu huta lafiya.
Masauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.